Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Nola Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zanga FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurai assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adli Toro ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin 8 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labarai.
To, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan takitaken gwamnatocin juna. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa wani bala'i na nan tafe muddin ba a rage ɗumama yanayi ba. Sannan jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa kashe ɗan jaridar Saudiya mai gudun hijira Amurka ɗin nan aka yi a makon jiya a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahotanni kan martanin 'yan Najeriya game da 'yan takarar shugaban ƙasa na zaben baɗi a jam'iyyun APC da PDP.
Ni ba zan iya ansa mashi shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole ko me yasa yake wannan ba, amma wannan abu da ya ɗauka babban matsala ne ga jam'iyyar.
Haka kuma za ku ji yadda aka kammala zaben ƙasar Kamaru.
Zaɓe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba. Zaɓe ya shige a cikin akwai lokacin da za ka je harbe-harben bindiga ta can ta gabar ta yamma ta kudu.
Sannan kuma da yake yau Litinin ce muna da shirin ilimi garkuɗan Adam, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan takitaken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau ɗinnan Litini, wadda kuma ta hada da kiran da inganta hulɗar diplomasiya tsakanin juna kamar yadda aka saba kira. Wang ya ce Amurka na ta ruruta takaddamar cinikayya tsakanin bangarorin biyu, kuma tana hulɗa da Taiwan ta hanyar da China bata amince ba. Ya ce waɗannan takitaken na Amurka sun haddasa rashin yadda tsakanin Amurka da China. Sannan ya ce yana ya kamata Amurka ta daina abin da ya kira waɗannan takitake marasa kyau. Gabanin ganawarsa da takwaran aikinsa na China, Pompeo ya maida martani da cewa ita ma Amurka tana da damuwa game da wasu take-taken China, kuma yana hankurin tattaunawa a kai. Wannan ziyarar da Pompeo ya kai China tana zuwa ne bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi wani jawabi mai cike da sukar China, wadda ya zarga da ɗaukar matakan takala irin na soji da satar dabarar cinikayya da kuma rashin mutunta 'yancin ɗan adam da yin maƙarƙashiya mai shugaban Amurka Donald Trump a siyasance. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi muddin ba a rage ɗumama yanayi ba. Kwamitin na bai ɗaya na ƙasashen duniya kan yanayi ya zayyana rahoton nasa yadda yanayin duniya da sha'anin lafiya da kuma rayuwar halittun cikin ruwa duk za su kasance cikin matuƙar haɗari muddin shugabannin ƙasashen duniya ba su ɗau matakin ganin ɗan adam ya rage ɗumama yanayi ba zuwa zafi mai yawan Fahrenheit 9 tsakanin shekara ta 2030 zuwa ta 2052, a maimakon abinda aka tsayar da shawara a kai na zafin Fahrenheit 1.8 a baya. wasu daga cikin alfanun takaita dumamar yanayin zuwa ƙasa da yadda aka tsaida din tun a baya sun hada da cewa yawan mutanen da za su yi fama da ƙarancin ruwa zai ragu da rabi, yawan waɗanda za su mutu sanadiyar zafi da cututtuka masu yaɗo shi ma zai ragu. Ta kuma yu hamadar kankarar nan ta yammacin Antarctic ta daina narkewa da take yi babu ƙaƙƙautawa, kuma hakan zai iya taimakawa wajen ceto akasarin ƙananan halittun ruwa masu kama da tsirrai ɗin nan daga mutuwa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin Turkiya sun imanin cewa kashe ɗan jaridar Saudiya mai gudun hijira a Amurka ɗin nan aka yi a makon jiya a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul. To sai dai jami'an gwamnatin Saudiya sun ce wannan zargi ne mara tushe, duk da yake an daina jin ɗuriyar ɗan jaridar wato Jamal Khashoggi ɗan shekaru 59 da haihuwa. Budurwar Khashoggi Hites Changiz, wadda ta jira shi a harabar ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya ɗin ranar Talata, ta ce sam bai fito daga ginin ba tun bayan da ya shiga. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gaya ma manema labarai ranar Lahadi cewa ina bin diddigin al'amarin kuma za mu gaya ma duniya sakamakon binciken da aka yi a hukumance. Ya ƙara da cewa da yardar Allah ba za mu fuskanci lamarin da ba mu so ba. Erdogan ya ce 'yan sanda na nazarin fayafayen bidiyon tsaro da ke mashigar ƙaramin ofishin jakadancin da kuma na filin jirgin saman Istanbul. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan Saudiya kimanin 15 sun iso birnin Istanbul ta jiragen sama biyu a ranar Talatar da ta gabata, kuma sun kasance a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya ɗin a daidai lokacin da shi ma Khashoggi yake ciki. Ƙungiyar Taliban ta bada mayakan ta umarni su kai hari ma hukumomi da kuma jami'an tsaro waɗanda ke taimakawa wajen shirye-shiryen zaɓukan 'yan majalisar tarayya da za a yi a wannan watan a Afghanistan. Suna masu watsi da tsarin da cewa bai da sahihanci kuma shirme ne kawai. A wata takardar jawabi da ta fitar yau ɗin nan Litini, ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi kira ga 'yan takara da masu kada ƙuri'a da su ƙaurace ma zaben. Tana mai jaddada cewa ana shirin zaben ne don kawai a samar da halacci ma waɗanda ta kira 'yan kanzagin sojojin mamaya da ke Afghanistan. Da yake mai da martani kan barazanar da Taliban ta yi kai tsaye a karon farko cewa za ta haddasa tangarɗa a zaben, wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya ce shirin zaben Afghanistan na gudana kamar yadda aka tsara duk da irin wannan kalubalen.
Labarin da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da rahoton da Nasiru Adam Al-Hikaya ya aiko mana daga Abuja kan abinda ya biyo bayan zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya.
On to victory in 2019. Long live APC.
Daidai lokacin da shugaba Buhari ke neman haɗin kan 'yan APC don zartewa kan mulki a 2019 biyo bayan babban taron jam'iyyar, har yanzu a jihohi da dama ana samun korafin rashin adalci daga zaben fidda gwani, musamman ma kan kujerar gwamna.
And as an aspirant in that election, I did not even have the right to vote for myself. Because we could not see the materials.
Nan ɗaya ne daga masu neman takarar gwamna daga jihar Cross Rivers, John Open Ode, ke cewa ba a ba shi damar ya zaɓi ko da kansa ba ma, don bai gama kayan zaɓen ba. Ita dai wannan jam'iyya ta shugaba Buhari ya kamata a ce tana aiki bisa kare ƙa'ida da haƙƙin dukkan 'yan jam'iyya, amma mu kan an nuna mana durmuƙel inda aka sanar da sunan wani ba tare da yin zaɓen ba.
How can we, Cross River State, be crying like lonely voices in the wilderness with no response?
Shi ma wani ɗan takarar Adam Duke ya ce ta yaya za su yi ta kuka a daji tamkar ba su da 'yan uwa kuma ba a saurare su ba kan korafin da suka mika wa jam'iyyar na neman a soke zaben fidda gwanin na jihar Cross Rivers. Korafin ya kai har ga gwamnoni su kansu kamar Nasiru El-Rufai na Kaduna da ya gana da shugaba Buhari kan tikiti ba hamayya na takarar majalisar dattawa da jam'iyya ta ba wa sanata Shehu Sani wanda ba sa ɗanyen ganye.
Ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyya Adam Tsoshin-Male ko me yasa yake wannan ba, amma wannan abu da ya ɗauka babban matsala ne ga jam'iyya, domin duk mutumin da aka ba da sunan shi yayi zabe ba tare da ya bi zaben fidda gwani ba, wato primaries. Hakika kowace jam'iyya ce ta na biyu a zabe za ta je kotu ta karbi wannan kujerun. Saboda haka wannan abuwa da yake yana ba PDP kujerun mu ne in mun ci zaben. Ina son in ba da tarihi. A 2014 da aka yi zabe na baya, ban ba Shehu Sani goyen baya ba, domin ni na san shi, na san halin shi, na san maciji dole ya cizo. Shi yasa ban ba shi goyen baya ba, na ba General Sani Sale wanda shine sanatan mu na CPC a lokacin, shi na ba goyen baya. Aka je zaben fidda gwani, Allah ya ba Shehu Sani sa'a ya ci zabe, ban yake shi ba. Yanzu Shehu Sani da ya kada wanda na ba goyen baya, yanzu me yasa yake jin tsoron a je ai zabe? Me yasa sai a hana kowa zabe sai shi?
Kuma dai me za a ce? Shugabannin APC sun ce shugaba Buhari zai lashe zaben 2019. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Sanata Lawali Shu'aibu ya mai gugar zana ga babbar jam'iyyar adawa ta PDP.
Ka tattara su gaba ɗayan takarar tasu, ka sa su a sikeli a wannan gefe, ka dauki Buhari ka sa shi a wannan sikeli. In ya hau sikelin zai daga da su gaba ɗaya fi su nauyi.
Ba mamaki bayan kammala mika sunayen ƴan takarar jam'iyyu ga hukumar zabi, a samu kofar musanya wasu don samun maslaha daga matakin jam'iyya. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma sai Fatakwal, inda PDP ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takaranta na shugaban kasa a zaben na baɗi. Ga Labido Abubakar, Sokoto da martanin da jama'a ke ciki gaba da mayarwa akan zaben.
Yayin da aka kammala babban zaben fitar da gwani na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na ci gaba da tsokaci kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu na lashe zaben fitar da gwani wanda aka gudanar a birnin Port Harcourt a ƙarshen mako. Alhaji Attahiru Bafarawa, tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma wanda ya fafata da Atiku din a wurin takara, ya ce:
"Gaskiya sai in ce na gode ma Allah, alhamdulillahi ga irin wannan suka muku da aka samu. Dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah, saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an ci wannan tuta kuma ne mashi murna, amma kamar yadda mun karɓi wani zamu ko ni dai na san ba shi goyon bayana ya kasance da mu ne ta samu saba. To ai goyon bayan da ake rima ba mu sai mu ce goyon bayan, muna neman goyon bayan ƴan ƙasa ma jama'an Najeriya kawai su samu goyon baya a samu sun wani nasara, ya samu wani sai kuma zan wajen Najeriya gare mu. An shi zaɓe kuma shikenan, kuma zan ba da goyon baya.
Misali akari in halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta PDP, da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu, kuma ga abin da suke cewa:
"It's okay. Atiku is the winner. I'm so happy."
Wannan yana cewa ne yayi daidai, ina cike da farin ciki game da nasarar da Allah ya ba tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP. Shi kuwa wannan yace:
"My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election."
Yana cewa ne sunana Promise Isaac, ni dan jam'iyyar PDP ne, ina murna da nasarar da Atiku ya samu. Ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai, don an mayar da mu saniyar ware.
"And we believe and we know that in 2019 he will help to develop a Niger Delta."
Shi kuwa wannan yace:
"Actually, I'm a PDP member. I'm not so happy. My candidate lost."
Yana cewa ne gaskiya ba ni cike da wani farin ciki, domin gwani na bai samu nasara ba a wannan zabe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP, amma dai za mu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayan ta. Shi kuwa wannan yace:
"My name is Honorable Ibrahim Abubakar. It is a great victory God have given Atiku."
Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da ke jihar Nasarawa, yace wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar. Za mu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate, ga abin da wasu ƴan jam'iyyar ta PDP ke cewa:
"To sunana dai Jamilu Sulaiman. To nasarar da Atiku ya samu dai ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah, tunda namu bai samu ba, amma mun fi so a ce konkosa shi ya samu. Siyasarsa ba da kuɗi ba ne, yana siyasa ne na soyayya, don mun san ba amfani da kuɗi ba. Mun san jama'a, in dai an bar jama'a su yi zabe na son ra'ayinsu ba a nuna musu kuɗi ba, mun san ba za a iya kada gwaninmu ba.
To yau a zo a ce za a yi zabe, to dole akwai abubuwan da suka faru wanda ba a bi ka'ida ba. In ba magana amfani da kuɗi ba, babu yadda za a yi a ce kunkusa da Sulaiman ne a su tafiya a hakan haka. Ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ne ya kawo wannan matsala.
Da ƙarshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar zai kara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a zaben 2019. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma bari mu je ƙasar Kamaru inda can aka gudanar da zaben shugaban ƙasa. Ga Awal Garba da ƙarin bayani akan kammala zaben.
An kammala zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Kamaru cikin kwanciyar hankali da lumana a jihohi guda 8 cikin 10 da ke ƙasar. Amma a jihohi guda 2 waɗanda ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila akwai matsala. Alhaji Mutari, ɗan asalin birnin Bamin da ne, na tambaye shi ta wayar salula ko ya zaɓen ya gudana a ɓangaren nasu.
A gaskiya abin da za mu ce shi ne zaɓe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba. Zaɓe ya shige a cikin akwai lokacin da za ka je harbe-harben bindiga ta can ta gabas ta yamma ta kudu, saboda haka ya hana ma mutane fita saboda su je su yi zaɓe. Na biyu kuma akwai maguɗi da yawa da gwamnati ta ma da kanta ta shirya na wannan zaɓe. Don mun ga cewa Prime Minister ƙasa gabaki ɗaya wanda ya rijista a wani ƙauye ne daban ya fito ya zo ya saka zaɓe a nan cikin Bamin da a upstation. Mun ga irin hakan nan da yawa a halin cewa da akwai mutane wanda su ma suka baro ƙauyukansu suka gudun hijira suka dawo cikin gari kuma ta buwala ko ta yawun da duk an hana su zaɓe. Saboda hakan nan wannan zaɓen gaskiya a cikin nan Northwest wato arewa maso yammacin ƙasar Kamarun ba a yi zaɓe haka ba.
Sai dai kuma a jihar Arewa mai nisa an gudanar da zaɓen cikin walwala, jihar da ake fama da hare-hare na Boko Haram. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Yaya Barista ko ya zaɓen ya gudana a can ɗin.
Na'am, wato Muhammad Awal Garba, jiya mun gudanar da zaɓe musamman a garin Kusuri. Wato zaɓe ya tafi yanda ake bukata kuma yanda ake so, kuma mun yaba ma hukumar zaɓe yanda ta gudanar da ayyukanta wato a cikin walwala, kuma mun yaba ma hukumar tsaro saboda gaskiya hukumar tsaro sun ba da tsaro yanda ya kamata musamman a wannan garin Kusuri. Wato ko ina an zuba jami'an tsaro kuma jama'a sun fito, kuma hukumar zaɓe ta tsari mai kyau yanda aka kakkasa akwatunan zaɓe daban-daban guri ɗaya, amma an kakkasa akwatunan zaɓe wato yanda aka rage cunkoson jama'a. Wato a gaskiya abu kome da kome ya tafi yanda ake bukata, kuma babu wani hargitsi, babu wani surutu, babu wani hayaniya, kowa ya yi zaɓe a cikin lumana yanda ya kamata.
Shugaban limamin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Dr. Musa Umaru shi kuma ya jawa al'umman ƙasar ne kunne wajen wanzar da zaman lafiya cikin zaɓen da ma bayan an kammala zaɓe, har ma da lokacin da aka bayyana sakamakon zaɓe a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru baki ɗaya.
Kamar da aka yi kamfen lafiya, aka yi zaɓe lafiya, aka nuna cewa mutumin Kamaru ina da maturity democratic. Muna fata kuma idan an zo an ba da resulta zamanto kowa ya nuna cewa maturity gaskiya ne, kuma muna addu'a Allah ya sa da a gama komai lafiya. Allah ya mana jagora.
Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Awal Garba kenan daga ƙasar Kamaru. Kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Shan haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kori, ke ci gaba da tambayar shugabar hukumar ilimin manya ta jihar Kano dangane da ire-iren ayyuka da suke gabatarwa.
A shekarun baya hukuma nan take ta yi shuhura birni da karkara a jihar Kano. Kusan kowanne ƙauye ka je da garin mai unguwa zaka tarar da daddare an sa wannan allon naku ana koyawa mutane. To amma yanzu idan ka kwatanta da waɗancan shekarun da yanzu kika kaman abin yayi siriri musamman a yankunan karkara, me yake faruwa? Ko kuma har yanzu dai magana nan ce ta dambun yawa ba jima?
Ai, ba za ka hada da dada yanzu ba. A yanzu zancen nan da nake maka, akwai garin da zaka je ka tarar da bayan santan mu ma da muka kafa jama'ar garin su da kansu sun sake kafa wata senta din. Kuma ba lalle a yi karatun nan da daddare ba, kada ka manta akwai Asabar da Lahadi, akwai kuma Juma'a. Ana samun awa hudu a sati, awa biyu, tunda ilimi ne na manya shi ba kullun ake yi ba. A akan daidaita ne a sesaita lokacin da manyan suka ga ya kamata su zo su koyi karatu. Mu kuma namu in sun amince za su zo, to haƙƙinmu ne, wajibi ne mu kuma mu je mu koyar musu. So ba lalle ka gansu da daddare ba. Kamar misali, ka je nan cikin birni makarantar Baban Ladi, muna da wata makaranta a nan Ja'i, kai nan ciki wajen Burger kwana hudu, za ka ga mutanenmu, kai nan wajen Dakata za ka ga mutanenmu, ana ta karatu ana ta koyi, musamman Asabar da Lahadi.
Wai batun yan talladin nan ai shi ma yana ci gaba da ciwa al'umma nan ta mutu a kwariya. Ga kungiyoyi irin da su Bridge Nigeria ta su Ibrahim sun zo suna kokarin cewa a rage wani adadi na wannan al'amari. Akwai wani shiri na musamman da kuke yi ne don tinkarar batun yan talladin nan a ga cewa suna zuwa makaranta?
Kwarai da gaske kuwa nan ba da dadewa ba za mu fara wani shiri wanda muka yi masa lakabi da Mass Education Campaign, wanda ya kunshi ilimi na rubutu da karatu, ilimi na wayar da kai, ilimi na koyon sana'a, ilimi na sanin mahimmancin ka kai a matsayinka ma na dan adam.
Daziki na gaya mana kun ma samu lamba yabo ta Majalisar Dinkin Duniya a can shekarun baya, kuma kin gaya mana cewa gwamnatin tarayya ma da Kano ta koyi koyi wajen kafa makamancin wannan hukuma. Baya ga taimakon kayan aiki da ita gwamnati, tun da dama aikin ta ne take ba ku misali na ka'ida da sha'anin malamai da batun horaswa da waye da sauransu, irin waɗancan hukumomi da har a baya suka ba ku lambar yabo, kuna samun tallafi daga gare su ne ko kuma a kawai abin ya tsaya iya yabo ne?
Ai UNESCO har yanzu muna tare da su, da UNESCO da UNICEF kamar yadda na gaya maka a baya, da wani NGO ana caya da shi Mexico, da wani NGO ma da suka yi aiki suka abin nan suka gama a Spain karkashin DFID DFID, duk muna nan tare da su. Da zahara program din su ya kare zaka ga za su fito da wani. Kuma ko kwanan nan MFCDA Abuja nan gurin mu
kuma Raya Birnin Tarayya,
yau kuma Raya Birnin Tarayya Abuja, yau ba ai wata uku ba da suka zo nan Kano suka koyi yadda muke gabatar da aikin, suka je center center saboda sunan da muka yi. Haka kazalika jihohi da yawa, musamman jihohin nan na kudu, sukan turo ma'aikata su zo mai kwana uku kwana hudu tare da su, ana kai su center center suna gani kuma suna daukan tsari ko jadawalin aikin mu yanda muke, ko structure na yanda muke gudanar da aikin. Kamar yanda na gaya maka, malamai fa wanda suke koyarwa permanent da casual muna da sama da 500, wanda zaka je ka tarar makaranta akwai masu degree, akwai a malaman, akwai masu masters a malaman, akwai professorship da suke zuwa makarantar mu ta Mass Education nan cikin headquarters ga ta can, suna zuwa professorship da doctorship daga Bayero su zo kawai saboda Allah su zo su koya wa yaran mu karatu don su taimaka wa jihar ta ci gaba.
Ibrahim, a ƙarshe tunda ku yanzu aikin da kuka sa gaba na batun yaran nan ne yan talla da kuma wato waɗancan almajirai, idan kun kammala da su tun daga shi kun fara kulle yarjejeniya da ita hukumar yaɗa ilimin manya, menene matakin ku na gaba?
Wato mu matakin mu na gaba, duba da binciken da muka yi su ga yan tallan, mafi yawanci su suke rike gidansu kamar yadda nake gaya maka. Banda wannan, muna kokarin cewa ya za a yi zamanto cewa iyayensu an koya musu wata sana'a wacce su rike a gida su dinga yi. Dalili, idan mahaifiya ba ta samu wani abu wanda zai substitute din wannan plate na yarinyan ba, amma take dorawa yarinyan talla, ba ta iya samun nutsuwa da ta saki yarta ta yi karatu yadda ake bukata ba. Wanda kokarin mu shine idan mun samu banda ita, idan su zasu ba mu takarda wacce kungiya ce zamu iya zuwa, wacce mu iya haɗin gwiwa da ita, wacce zamu koya wa iyayen yaran da zamanto cewa su kuma muna koyar da su a makaranta, kamar yadda zamu dauki su ma adult education ne zamu dinga musu saboda waɗanda shekarun su ya haura shiga cikin primary wanda su ba su running regular class ba. So mu yanzu burin mu shine guda biyu, inda zamu koya wa iyayensu sana'a, sannan yanda zamu ware wa yara su kuma waɗanda shekarun su ya wuce na primary kuma ba su je primary ba, inda zamu ware musu aji su yi karatun ranar Asabar da Lahadi, wanda kuma za su yi in sun yi karatun sannan kuma su samu dama zuwa su yi tallan su, ko kuma ya zama to a hankali ana dakile musu yin tallan har ya zama to cewa garin da ya kaurin suna a matsayin talla ya fito da cewa su ne suka fi kowa fitar da mata a zaman to likitoci ko malaman makaranta da sauran dukkanin abin da ake bukata.
Ma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Sakon farko ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam. Assalamu alaikum biyoye Hausa. A yau na rubuto muku wasika ta ce don gane da kalaman uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari inda ta soki shugabannin jam'iyyar APC mai mulki akan yin rashin adalci wa 'ya'yan jam'iyyar APC a wajen gudanar da zabukan fitar da gwani jam'iyyar da ya gabata. Da fatan shugabannin jam'iyyar APC za su kafa kwamitocin duba koke-koke akan yadda aka gudanar da zabukan fitar da gwani a jihohin Najeriya. Sai sako na biye ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran. Fata na gari Lamiri, ma'aikatan biyoye Hausa, muna kira ga 'yan kasuwar jihar mu ta da Magaran cewa kada su tada hankulansu sakamakon ta da wasu 'yan kasuwa, 'yan kasuwar Rahim Madantaransa da aka yi. Mu dai mun sani cewa kowa rabansa yake samu, kuma bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba. Yanzu dai shikenan ta tabbata cewa tsintsiyar jam'iyyar APC ta watse tun ba a gama shara ba a jihar Zamfara sakamakon son zuciya da kwaɗayin shugabanci irin na shugabannin jihar. Hakika akwai yuwar tsintsiyar jam'iyyar ta ci gaba da watsewa a jihohi da dama ganin yadda aka yi wasan kwaikwayo a matsayin zabukan fidda gwani musamman ma a jiha ta Neja. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai sakon Abba Sa'ad Mahuta. Salam biyoye Hausa, da fatan kuna lafiya. Hakika zaben shekara ta 2019 zai zama mafi zafi ga 'yan takarar shugaban kasa ganin yadda za a fafata tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar. Don haka za mu iya cewa ba a san macituwo ba sai miya ta kare. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice kafin mu yi sallama.
To, a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau ɗin nan Litini, wadda ta kuma haɗa da kiran da a inganta hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Bayan an kidaye ƙuri'u fiye da kashi 99 cikin 100 a zaben shugaban ƙasar Brazil, ɗan takarar shugaban ƙasa mai ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ya ci zagaye na farko, inda ya samu kashi 46 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. To sai dai wannan nasarar ba ta kai ta yadda za ta hana a yi zagaye na biyu ba. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi, muddin ba a rage ɗumama yanayi ba. Jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa kashe ɗan jaridar Saudiya mai gudun hijira a nan Amurka aka yi a makon jiya a ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lesher Gresham da ta hada shirin, da ba da umarni sai injiyan namu Robert McLean, ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa kwana lahiya.